sauraron mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalo da kuma Niyya Murya Arewa ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Ladan Ibrahim a yawa muka sake shigowa wannan karin da shirin mu na hantsi. Hukumomin tsaro a jihar Plateau sun sanar da kama waɗansu mutane da ake kyautata zaton suna da hannu a rikicin da aka yi a ƙaramar hukumar Basa. Muna da rahoto bayan labarai. Sai kuma takun sakar da ake yi tsakanin ma'aikata da hukumomin Niger kan batun ma'aikatan boge. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masare, assalamu alaikum. Jihar Alhamis ne 'yan ƙasar Uganda suka fita zuwa rumfunan zaɓe domin jefa ƙuri'ar zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi. Yanzu haka dai shugaba Yoweri Museveni da ke kan karagar mulkin ƙasar ya kwashe shekaru 30 yana mulki. 'Yan takara bakwai ne ke takara da shugaban, sai dai ɗaya daga cikin 'yan takaran ya ce an tafka maguɗi a zaɓen na jiya. Wannan ko yana zuwa ne daidai lokacin da aka fara ƙirgan ƙuri'ar da yammacin jihar Alhamis. Sa'ilin da shugaba Yoweri Museveni ya jefa nasa ƙuri'ar yake cewa taron mutanen da ke wurin yana da ƙwarin gwiwar cewa za a yi zaɓe a kammala ba da kowane irin rikici ba. Ya ce muddin kuma wani ya ce zai kawo tashin hankali to ta rage tsakaninsa da hukuma domin kuwa ba za ta ƙyale shi ba. Hukuma ba za ta bar ta san yadda za ta adana shi har sai ya dawo cikin hankalinsa. Ya ce an samu da wadatattun sojoji da 'yan sanda, don haka za mu ga wanda zai tada fitina. To sai dai ɗaya daga cikin mutanen da ke sauran gaba wajen ƙalubalantar shugaba Museveni, Kizza Besigye, bayan ya jefa nasa ƙuri'ar sai ya ce ƙasar ta Uganda ba taɓa samun zaɓe na adalci ba wanda yake karɓaɓɓe ne, don haka wannan ma zai bi san waɗanda suka gabace shi ne.
Wasu yara ya biyu Falasɗinawa sun daɓa wani Bayahude wuƙa wanda hakan ya yi dalilin mutuwarsa, har wa yau sun soki wani kuma a cikin shagon sayar da kayayyakin. Wannan lamarin da ya faru ne jiya Alhamis, sai dai su ma yaran ba su tsira ba, domin kuwa wani a cikin shagon nan take ya harbe su ya kuma ji masa rauni. Shi dai wannan shagon da wannan lamari ya faru sananin shago ne wanda Falasɗinawa da Yahudawa ke sayayya a cikinsa, kuma lokacin da abin ya faru yana cike da mutane ana hada-hadan kasuwanci. Daga baya sojojin Isra'ila sun bayyana cewa wanda aka kashe soja ne dan shekaru 21 wanda kuma baya bakin aiki. Shugaban ƙasar Isra'ila Reuven Rivlin ya ce wannan ba zai sa su ƙasa gwiwa ba, kuma kullum a shirye suke domin kare 'yan ƙasarsu a duk inda suke, kana za su yi nasara akan 'yan ta'adda.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ƙasar Ethiopia wato Habasha na fuskantar wani sabon rikici a bakin iyakarta da ke yammacin ƙasar. Rikicin wanda ya fara a farkon watan Janairu an fara shi ne a matsayin rikicin fili tsakanin 'yan ƙabilar Nuwa da na Anyuwak, amma yanzu ya bazu kuma ya dalilin mutuwar mutane da dama. Wannan rikicin dai ya samo asali ne sakamakon kwararowar 'yan ƙabilar ta Nuwa waɗanda yankin kudancin Sudan ya raba da muhallinsu, abin da ya tilasta su kwarara zuwa yankin gundumar Gabbela da ke ƙasar ta Ethiopia. Rahotanni sun bayyana cewa waɗannan 'yan ƙabilar ta Nuwa sun iso wannan wurin da suka yi dafifi. Sun iso da makamai musamman bindigogi, kuma ko da suka zo suka ƙi zama lafiya sai suka karata da hayaniya ga al'ummar da a da can tana zaman ɗarɗar. Kamar yadda hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce, akwai 'yan gudun hijira da yawansu ya kai har 280,000, kuma da yawansu 'yan kudancin Sudan ne, waɗanda kashi 84 daga cikinsu suna zaune ne a sansanin na 'yan gudun hijira, kana kashi 16 na zaune a da asalin mutanen da suka taras a gundumar ta Gambela. Obang Meto, shugaban wata ƙungiya mai zaman kanta na ƙasar ta Ethiopia, ya ce akalla mutane da yawansu kai 50 ne suka mutu sakamakon wannan faɗa tsakanin waɗannan ƙabilun biyu. Ya ce kuma ya yi imanin ba komai ne ya kawo faɗa tsakaninsu ba illa rikicin fili.
Ziyarar da shugaba Obama ke shirin kaiwa ƙasar Cuba ya fara janyo kalamai daban-daban a nan Amurka da ma ƙasar ta Cuba. Wani ma'aikaci ɗan ƙasar Cuba ya ce suna kallon ziyarar ta Obama kamar kwatankwacin wanda Papa Roma Francis ya kai musu. Mutanen ƙasar ta Cuba dai sun karɓi baƙuncin Papa Roma a shekarar da ta gabata. Yanzu ko cewa suke yi suna son shugaba Obama ya ziyarce su domin ya ga yadda suke gudanar da rayuwarsu. Wata 'yan ƙasar ta ce tana fata idan shugaba Obama ya zo ƙasar tasu, to ya samu lokaci ya ziyarci wurin da masu karamin karfi suke domin ya ga irin halin da suke gudanar da rayuwarsu. Tun dai lokacin da kasashen suka mayar da hulɗar diplomasiya da Abu Kalila ne ya canza a kasar ta Cuba. Amma kuma wasu Amurkawa na cewa ziyarar ta Obama wata dama ce da ke da nasaba da tattalin arzikin ƙasa. Wani ma'aikaci a jami'ar George Washington da ke nan Amurka kuma ɗan asalin ƙasar Cuba ya ce yana fata shugaba Obama ya gana da mutane masu ƙananan sana'o'i domin sanin daga ina ne Amurka za ta iya tallafa wa ƙasar ta Cuba a harkar kasuwanci. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Plateau, Najeriya, inda jami'an tsaro suka sanar da kama waɗansu mutane takwas da suke kyautata zaton suna da hannu a hare-haren da aka kai a ƙaramar hukumar Basa da ya janyo asarar rayuka. Wakiliyarmu Zainab Babaji na dauke da cigaban rahoton.
Kakakin rundunar tsaro ta STF a jihar Plateau, Captain Ikedichi Iweha, ya shaida mun cewa tun kwanaki uku kenan da suka gabata suka samu labarin tashin hankali a ƙauyen Camama, inda suke ƙoƙarin shawo kan lamarin.
Muka kira shugabaninsu, aka yi musu gargaɗi, aka ba su umarni su samu su zauna su satanta duk abin da yake kawo matsala tsakaninsu, kuma su ja kunnen matasansu a daina kai hari da tashin mutane daga ƙauyuka-ƙauyukan da yake guraren gurin. Amma har yanzu dai akwai tashin hankalin nan, kuma muna kan bin shi a hankali, muna sa ran Allah yadda za a samu kwanciyar hankali a guraren nan.
Amma mutane nawa kuka tabbatar sun rasu a wannan tashin hankalin?
Ba wanda muka tabbatar da cewa ya rasu, amma dai akwai wanda hukuma muka ɗan arrest wanda muka same su dai da makamai. A yanzu dai akwai waje mutane takwas dai da muka arrest, ina da yadda kuma daga an gama investigation za mu caje su, za a mika ba police a caje su.
Shi ma shugaban matasan kabilar Birom na ƙasa Choji Chuwan ya shaida mun irin halin da ake ciki a yankin.
Ranar Litinin har jiya muna da fama da wata gada an karka da hankalin matasan zaɓin su da daga cewa ke yau ɗin mun yi zama ne shugabanni na matasa, shugabanni da dattawa, da mun gama sai gida ta ce to bari a je sai a yi magana da matasan a duka ɓangare. Mun je ɗayan ɓangare inda mun samu yawancin yan girgi magana da su roƙe su mun koma inda ɓangaren yan Birom ke nan. Da ke yana da kyartukanmu da mada shugabannin irge ɗin da mu na Birom da kyar muka ciki garin an sa wuta da makone suke da yi.
To amma yanzu kuna da adadin wayan da suka mutu a wannan rikicin?
Wannan kwanaki dai na ji ya kai mutane shida, wato jiya da shekaran jiya. Amma da yau ɗin kamar anguwa da aka yi kone-kone an ce mana an kashe mutane.
Shugaban kungiyar Raya Al'ummar Irigwe Cinge Ayuba ya ce lamarin ya fara ne tun watan 11 na shekarar da ta gabata.
Yau mun je Dagwal, mun ga an kone gidajen mutanen Irigwe. Akwai gidajen mutanen Irigwe ma a Yangawa ta ƙauya can an kone, ya zama fada ne wanda kowa yana rasa.
A cewar wani basarake a yankin, kamata ya yi a kwace makaman da ke hannun matasa.
Sunana mai anguwa Bara, muke cudanya tare da su, muna aureya, muna harka, wani zai ba dan uwanshi gona kamar ni yanzu haka. Akwai mutane da yawa wanda ma suna yin gonaki na wanda mun nuna mu zama kamar uwa da kani. Muna aureya da juna sosai. Wa maganan matasan da suna yawo da bindigogin nan, gaskiya ya kamata a ɗauki mataki a kansu. In ba haka ba, watan wata rana karuwa wani abubuwa za su dinga yi, to ba zai yi kyau haka ba.
Wannan sabon rikicin da ya faru ne yayin da al'umma ke ganin zaman lafiya ya dawo a jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Madalla, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Lafiya uban girma kai nake walege.
Lafiya uban girma kai nake walege.
Lafiya uban girma kai nake.
yake wa dege ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabbi kara kara mun dan idi da sako bibiya wa mai nisa har ta riski babu umai na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce dani biko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi karkasha farko na ziljada da hasbi ba nisan sa ta tace du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko ajade sirri lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma du da dawa karshe arzikin banu adam mai sufa a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushi firgitar guma kane korama a fashi shi ya sauka rayayye duniya a hushe banguri in tsara bar arzikin halittu kau da bara mai karfi janjabin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai ne yantu kai na bawo komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ma aiki du cikin halittu kan waya aiki jaki bakan gizansa daukai ne bai gamo da tsaki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki rarraba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bi shi ya kare kai ko ba iyaka an tsaye da sarsalar kowa ta ka ba iyaka an tsaye da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa bege ne kwatankwacin irinka dukan fadin da ba kai ba to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai fadinka kai ne ilahu yayi rakiyaran da zaka sauka kai ne ilahu yayi zagi lokacin ta baka dan kai ilahu yayi jifa dan kashi mayaka kai ne ilahu ke gadi du wajen da zaka kai ne ilahu yaran sai ba shi kirinka kai ne dayan sa kwallon kwal wanda bai da tamka gafara in zariya in fada da burga waye cikin halitta kan ba ya gyara riga dukan fadin da ba shi ba in kaji shi ruga ka wuce dukan girma wanda ba a hanga wanda duk ya kyare ka ba wuya mazaga sansanin sahabbai ne mai zuwa da zuga lafiya uban girma kai nake wa bege ramar makamai ne bai shiri da wasa bin gida kusan sane gaskiyar nufinsa cicira yake sarki ko ga tafiyarsa ba shi koramai ne ma ungwace shirinsa kai ubansa alkasim dole ambatarsa kai duwa da shan Allah waya hausa mansa
kai rahotannin namu a jihar Niger Najeriya inda gwamnati ta ce ta samu ma'aikatan boge ga wakilinmu Mustafa Nasir Batsari da ƙarin bayani
kimanin ma'aikatan boge 600 ne gwamnatin jihar Niger ta ce ta bankado a wani binciken kokob da gwamnatin jihar ke yi wa ma'aikatanta a halin yanzu gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta dauki matakin binciken ma'aikatan ne domin bankado mugun cin hanci da yayi katutu a tsakanin ma'aikatun gwamnatin jihar kamar yadda gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana
the ongoing civil servants verification exercise the feelers we are getting shows that already massive corrupt practices have been uncovered
yace aikin tantance ma'aikata da ake yi a halin yanzu sakamakon binciken ya nuna akwai gagarumin cin hanci da almundahana da aka bankado to sai dai anata gefen kungiyar kwadagon jihar Niger ta nuna rashin gamsuwa da yadda aikin tantance ma'aikatan ke tafiya Comrade Idris Indaku shine shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger
ba mu da matsala mu ai matsala ma'aikata shine matsalan mu kuma duk abin da ya taba ma'aikata ya tabe mu saboda haka shi yanda yana takura ma ma'aikata yana yi musu magagunun banza ya kwace sometimes certificate nasu na primary ko the class of age yanzu haka nake magana da kai wannan abubuwa nan su ma'aikata suna hannu yau haka mu shine ina cikin wasu ka da muka rubuta ma gwamna cewa kayan nan ya kawo mun ba ma'aikatan mu
haka zalika kungiyar kwadagon ta ce tana shakku akan yawan adadin ma'aikatan bugin da aka ce an bankado a sakamakon binciken
wayannan ma'aikatan na jebu shin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ma domin za mu ga ma shugaban ma'aikata wanda ana kira air service ya neme wayannan mutane wanda aka cikin shi yanzu don ya ba su sunaye 600 da wasu ba kai cewa su ma'aikata jebu ne kuma muka ga ma air service in su kuskura to za sa Niger state wuta kenan don ba za mu yi da ba
akwai dai sauraron radan aka ba
akwai
mai yuwa rashin fahimtar juna a tsakanin gwamnatin jihar Niger da kuma kungiyar kwadagon ya rage armashin wannan bincike na iya kokarin jin ta bakin shugaban ma'aikata na jihar Niger Alhaji Muhammad Maude amma lamarin ya ci tura tsohon ma'aikaci Alhaji Shaibu Doma ya ce tabbas binciken ma'aikatan yana da amfani
a bincike ba matsala bane gaskiya a cigaba da bincike domin gwamnati ta samu abin da za ta aike shi ta taimaka mutane
kawowa yanzu dai kusan kashi 90 na yawan ma'aikatan jihar Niger an tantance su Mustafa Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba ga wannan sako.
Kai ni fa na kasa samun wani haddaden shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani.
La, kina ina sashen Hausa na muryar Amurka fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara daya.
Yau da gobe shirin matasa.
Sosai kuwa, yau da gobe shirin matasa daga Litinin zuwa Juma'a daga ƙarfe 4:30 zuwa 5 agogon Najeriya da Niger.
Ci gaba da bayani.
Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata, tarbiyyar ƴaƴa, ilimi, siyasa, kiwon lafiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter.
Lallai zan fara saurare kuwa
domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa zaki iya kama mu ta radio akan mitoci 22:25:16 kowace la'asar daga ƙarfe 4:30 zuwa 5 ko kuma ta internet a voahausa.com da kuma ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a Nyamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger
yau da gobe shirin matasa daga VOA dan wasan kwallo mata manta ba
haka yake yanzu kuma agogo ma'anar Washington na cewa karfe 2:18 na azuba ga Maryam Dauda da shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro basu manta ba, a makon da ya gabata mun fara hira da malama Khadija Salifu Sumaina. Yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na fara yi mata tambaya kamar haka. Malama Khadija, to a ganinki waɗanne irin abubuwa ko kuma in ce halayya ya kamata a ce shugaban ƙasa na da su? Ma'ana wani irin shugaba ya kamata ɗan Niger su zaba? Amma babbatun sunaye
sun kamata su zaba wanda shugaba wanda zai gyara gari da zai ya kawo tsaro cikin gari ya kawo musu taimako kuma da zai gyara musu gari da kowa ya zama be safe
wato kamar kowa ya samu kwanciyar hankali kenan
eh
to malama Khadija wani abu da na lura da shi a zaben Niger na bana shine mata ba su tsaya takarar kujerar shugaban kasa ba ko me yasa haka
to can ina tamani dai mata ba su so su tayi su gode kansu hakan ga a can wurin presidential amma mu yanzu wannan partikinmu na MPR na jamhuriya shine president kin shine Albade ina so duka mata su hito su bi kungiyan shi akwai muna da wata just mace so guda ta tahi apre saboda mutane kuma basu bi ba sosai peut-être she's discouraged
ba kwarin gwiwa kenan yanzu da ake shirin zaben nan akwai matan da zaki ga basu ma san abin da suke so su zaba ba wasu sai dai su ce sai abin da mijinsu ya ce su zaba ko kuma sai abin da iyayensu suka zaba musu ko kuma sai abin da kawa ta zaba musu shin wace shawara zaki ba irin waɗannan matan
advice kin da zan ba su ya kamata kowa ya samu ya zaba wanda yake so wani bai kamata ya baka influence ka tai ka zaba ga wanda ni wanda nake so a wanda ranka ya baka shine wanda ranka yana so
to ya kike gani ake kula da haƙoƙin mata a Niger duk da na san cewa ke anan kike zama a Amerika
to wa'ansu dai ba su kula da haƙoƙin mata mata da yawa suna da abubuwan da suna so su yi su zo su gai amma ba su iyawa paske suna jin tsoro
me za a yi masu to
in kuna gida in zai bugunta
mai gidanta kenan
zai bugunta koko saketa donc matan suna jin tsoro sosai wata rana ita bata aiki bata yin komi shi kuma yana aiki kuma ba zai bata komi ba in ya bata abinci shikenan ba zai bata kuma abun sai riga koko kuma da yara sai ta tahi tayi wani abu hakan ga dandako ko cikin islamic an ce namiji ya kamata ko matanka yana tana da kuɗi tana da ya kamata ka taimaka mata ka kula da ita kuma ka kula da yaranka kuma akwai mutane da yawa kuma su ba ruwansu da wannan
me zaki ce game da ilimin mata a Niger
to mata yanzu suna karatu a Niger amma akwai mata da yawa da sun dauki na islamic na addini amma ya kamata ko su tahila kol su san akwai abubuwa da yawa su san karatun boko kuma su karatu wannan na islamic ba a ce ka su tahi ba amma ya kamata su hada biyun nan su yi kumsa za su gane abubuwa da yawa
to daga karshe wace shawara zaki ba al'umman mata a Niger
yanzu dai ya kamata mata su ma ya kamata su hita su support mazan su ya kamata su kama yaransu surtout dan mata kuma kar su tai su bada dan matan su da tana da shekara 10 ko shekara 12 su bata ta tai tai army ya kamata wannan yara sun kamata su tahi su samu ilimi su tai gaba ya kamata mata duka su ne sun kamata su dauki yaunin yaransu na lakol na komi da komi ya kamata su ga su kula da su gwada musu hanya bai kamata ba kullum in yarinya deja ta kai shekara 12 ko 15 ana deja an fara yi mata magana na army shikenan ba za ta yin karatu ba ita kurum za ta zamna ta jira akwai waɗansu garuruwa mata ne suna su ne suke president su ne shugaban ƙasa ya kamata muma yanzu mata su hita ƴan mata kuma a bar basu army hakan gani
masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen hiranmu da kuma ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin yanzu a madadin Khadija Salifu Sumaina da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya
madalla gaida Maryam sai kuma rayu da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum mai magana Ahmadu ne mai fati kofar tasha je ga kebistan Najeriya biyo ko sanin da yaje na game da gobarar tattaci a Kano a watan kasuwar Singa yan kasuwa suka yi hasara mai dimbin yawa Allah ki mayan musu da alheri ina kira gwamnatin Najeriya ta Muhammadu Buhari ya dace su taimaka wa waɗannan ƴan kasuwa domin suna neman taimako Allah ki mayan musu da alheri nagode
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amerika. Mai magana Shehu Babban Radio Matankari a jihar Kebbi Nigeria. Murya Amerika yau ra'ayina shi ne fata na gari ga ƙasar ta ma'ana ƙasar mu makwabtan mu jamhuriyar Niger. Ina fatan Allah ya sa su zaɓi lafiya su ƙare lafiya. To Allah sa su zaɓi wanda yake zai tausayin talakawan ƙasar jamhuriyar Niger. Da fatan za a zaɓi lafiya a ƙare lafiya. Na kuma saurari ku koshe tukuru baban radio matankari a jihar Kebbi Nigeria EOA huta lafiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Muryar Amerika. Magana ta shirko sanan kaman madoki local government kasuwa. Ina so na ba da ra'ayi na kuma na yi kira ga alƙalan ƙasa ta Nigeria lauye Allah da Allah a duniya ina yin aiki da su wajen yiwa shari'a musamman ta cin hanci da rashawa kaskere wanda wannan yana nuna wasu daga cikin su ba sa kishin al'umma illa kishin kishin su sakamakon waɗanda suka cutar da ƙasa suka cutar da al'umma ƙasa za su rinda ji suna ba su wani abu ko ba suna jan ra'ayin su jikin su ba su koyan baya wanda sunan tabbatar talakawan Najeriya su gaban ƙasar mu ke girma janaral Muhammadu Buhari yana bakin yin sa su ma ya kamata su ba shi koyan baya duk da dama constitution din Najeriya ya haɗa suna da ƴancin kansu ya tsira wannan ƴancin su ya fi kare ƴancin kansu domin ci gaban wannan ƙasa.
Assalamu alaikum. Ina Salisu Hakimi Shanawa Shekaci. To dangance da bayanin da gwamnati ta yi hakikar wannan bayani da ta yi kaddiba shi da gani ta fada mamugun shawara ta yadda zubar da za ta dama alheri daga jama'a yanzu in ka ce hakan ne yanzu misali kana ganin cewa akwai ƙauyen da ba za su iya ganin police ba sai sun yi kilomita da ta kaiya ka ce gaba wani zo yaya za ka yi da waɗannan mutane yaya za ka yi da ra'ayinsu yaya za ka yi da ƙarfinsu saboda haka ka tabbatar da cewa mutanen nan da wasu ne suka zaɓe ka kuma don ka kare lafiyarsu to in ka yi haka ba ka tabbatar da cewa ka jawo ma kanka baƙin jini amma ka koma kai lissafin wannan magana da kai saboda haka ni ne Salisu Hakimi Shanawa ƙaramin hukumar Shinkaye jihar Zamfara.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Prime Minister Burtaniya David Cameron ya buƙaci shugabannin kungiyar tarayyar Turai cewa su bari a yi zaman cuɗanin cuɗeka wanda shine zai sa ƙasar ta Burtaniya ta ci gaba da kasancewa cikin kungiyar. Cameron yana magana ne a wajen taron shugabannin kungiyar har su 27 wanda suke yi a Brussels. Kuma yana mai taron ya mai da hankali ne akan yan gudun hijira da suka kwararo cikin kasashen na yammacin Turai wanda kasar ta Burtaniya ke cewa za ta fice daga kungiyar. Matsayar kasar Burtaniya a cikin wannan kungiyar batu ne da ya daɗe ana cece kuce a kansa. Cameron ya ce muddin za su iya cimma matsaya akan matsayin Burtaniya wanda zai sa a shawo kan 'yan ƙasan na su amince da ta ci gaba kasancewa cikin kasar kungiyar hakan zai taimaka ƙwarai da gaske ga 'ya'ya har ma da jikoki. Jiya Alhamis ne 'yan ƙasar Uganda suka fita zuwa rumfunan zaɓe domin jefa ƙuri'ar zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi. Yanzu haka dai shugaba Yoweri Museveni wanda ke kan karagar mulkin ƙasar ya kwaya shekaru 30 yana mulki. 'Yan takara bakwai ne ke takara tare da shugaban sai dai ɗaya daga cikinsu 'yan takarar ya ce yanzu haka an tafka magudi a wannan zaɓe na jiya. Wannan kuwa yana zuwa ne daidai lokacin da aka fara ƙirga ƙuri'ar a yammacin jiya Alhamis. Sa'ilin da shugaba Yoweri Museveni ya jefa nasa ƙuri'ar ya ce wa taron mutanen da ke wurin yana da ƙwarin gwiwar cewa za a yi zaɓe a kammala ba da kowane irin rikici ba. Wasu yara biyu Falasɗinawa sun daɓa wa wani Bayahude wuƙa wanda hakan ya dalilin mutuwarsa har wa yau sun soki wani kuma a cikin shagon sayar da kayayyakin abinci. Wannan abin dai ya faru ne jiya Alhamis sai dai wasu ma yaran ba su tsira ba domin ko wani a cikin shagon nan take halbe su. Kuma ya musu rauni shi dai wannan shagon na da wannan abin ya faru sannan shagon saye da sayarwa ne wanda Falasɗinawa da Yahudawa ke mu'amala a cikinsa. Ethiopia wato Hafasha na huskantar wani sabon rikici.
Masu saurare nan muka kammala shirye-shirye.